نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shine kasar nabiyu da muka sa wa taken karam bana maganin zoman bana. Gashi muna zauna a masallacin Markazu Salafiya number 46 Majaro Tudun Wada Zare jihar Kaduna Najeriya. A yanzu safiya ce ta ranar 11 ga watan Sha'ban, hijira na da 1430 daidai da 2 ga watan August shekara ta 2009. Dan uwa musulmi wanda duke sauraron wannan kasar ko kallon wannan kasar ya san cewa ba zai iya fahimtar komai ba sai ya je ya samu kasar din farko. Haka kai bar maza ka samu ainihin wato kasar din farko, sannan sai sauraron naka sai ya samu insijam wato coherence, sai a samu dacewa da juna. Daga cikin maganganun da muke shine yaki da ainihin waɗannan ƴan bid'a khawarijawa waɗanda a Najeriya suka bayyana da sunan ƴan boko haram. Kaga akasin mu kenan, mu kuma ƴan boko wajib. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mishi, yace inna rawafid sharrun min al-khawarij fil i'tiqad. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san akwai masu zagin sahabbai tun a zamanin shi, ya faɗi hukuncin su, amma me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da haka sai ya nuna qarara za a fito a yaki khawarijawa ne, amma bai nuna qarara za a fito a yaki rawafid ba masu zagin sahabbai? Me yasa? Sai Ibn Taymiyyah yace abin mamaki, ƴan shi'a sun fi sharri game da aqida fiye da khawarijawa. Sharrin ƴan shi'a ya fi khawarijawa. Sai ce walakinnal khawarij, sai dai kuma su khawarijawa ajra'u ala saifi, su ne suka fi kowa ƙarfin halin riƙe takobi, wal qital minhu, kuma sun fi ainihin ƴan shi'a tunkarar yaƙi. Ɗan shi'a matsoraci ne, tun yaushe su zazzaki suke cewa za a yi jihadi, za mu karɓo ta, sai mun karɓo ta, har a ɗauko da gammo, saboda wai za a ɗauko Kudus sai ga mutum da nafteken gammo. To amma har yau ba su taɓa yadda an buga ba. To amma waɗannan fa yau shekara nawa da farawa, da'awar ƙarfinta da bayyanata duka yau shekara 9 ne. Duk abin da ya faru a ƙasa burbushinta ne, amma bayyanata da ƙarfinta daga shekara 9 ne ta fara fitowa. Amma nan da nan kaji har sun tara makamai, sai ce to ƴan shi'a sun fi muguwa aqida, amma waɗannan sun fi fito na fito da makami, sun fi kuma ainihin ƙarfin hali da rashin kunya da tsiwar magana. Wani ɗan shuwa'arar cikin su fa da muka zauna, ni na zauna da su jama'a ya fi a kirga, da na zaunar da su muka yi magana na ce musu ku ji tsoron Allah, sai wani ya buga mini harara. A lokacin baban shi sakataren gwamnatin jihar ne, kuma daga cikin mafi alherin ahlus sunna, da shi aka fara izala a Najeriya. Allah gafarta mishi, mutumin kirki salihi Allah ya yafe mishi. Wallahi ɗan ya kafirta shi. Sai aka bugo mini waya yana kuka, na ce kai haƙuri, musiba ce kuma za mu yi abin da za mu iya, ku taya mu addu'a. Da suka zo suka zauna, yaron yana hararata. Na ce mishi amma to kai babanka ba ɗan boko ba ne, kuma babanka ba sakataren gwamnati ba ne, ba a gidan kake ba, kana cin abincin kana kaza kana kaza. Yi wani tsaki ya tilla mini harara, na rabu da shi. Sai wancan ɗan shuwa Arab ya miƙe ya ce to yanzu malam, a matsayinku na malamai, idan ba ku tashi mun yi jihadi ba, in muka je lahira me za mu gaya wa Allah? Yana nuna ƙirjin shi haka. Sai na ce a'a, ba abin da za ku gaya Allah, dan ba zai tambaye ku ba, saboda ku lastum min al'iri wala min an-nafir, ku ba ku daga cikin jakuna, ba ku daga cikin mangala, kai ba malami bane, kai ba ɗalibin ilimi bane. Na ce in ma akwai waɗanda Allah zai tambaya, su ne malamai, su ne su Abubakar Gumi, su kuma da ke jagorancin da'awa, ba su ce mana lokacin jihadi ya yi ba. Saboda me? Saboda suna karantarwa, ana karɓan karantarwa, don haka kai ba za a tambaye ka ba. Ba mu sake haɗuwa da shi ba sai a Makka, a nan gaban Darut Tauhid ina zaune. Da rana ya zo, a lagafuta malam, muka yi hira ba da juma'a ba kwana biyu, sai aka ce mana Allah ya mishi rasuwa a can Makka. Yana karatu a cikin jami'a Ummul Qura a lokacin, amma kuma yana zagin gwamnatin Saudi Arabia da malaman da suke karantar da shi, saboda aqidar ta shayu a zuciyar shi. Allah kiyaye ina kawo muku jur'a ne a wajen magana suna da karfin halin su yi magana za ku jin da zan kawo nassi daga Albani Albani yace suna kafirta nufa amma kuma suna daukan magana ta suna hujja da ni Bin Baz da ya tattauna da wasu sai wani ya watso wa Bin Baz kalmar kafirci sai Bin Baz ya fashe da kuka kasar din yana nan ina da shi saboda ba mu da lokaci ne amma ga kasar din gaba ɗayan shi sai aka ainihin sauke shi a cikin ainihin wato littafi guda ina fatan mun gane ba kasar bane ba kasar nazo da shi ba nazo da ainihin littafin ne dan fari haka ad-dam'atul baziyya haka dan fari irin wannan ku dubo mana shi yana cikin waɗannan ainihin littafin ina fata an gane Bin Baz kuka yi zan zo kan shi ku duba mana a hankali kuka Bin Baz ya fashe da shi wallahi haka a Makka bara muna zauna a Shari'a Mansur da wasu yara ai Laraba ne fa an saka musu wannan aqidar haka nake zama da su mi ta takusawa shine wani ya kafirta Bin Baz nace amma kai yanzu ka isa ka gano Bin Baz ya kafirta yace Bin Baz malamin gwamnati ne kafiri ne bagiya kaza ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to waɗannan abubuwan jama'a su ne suka ja lallai ne dole a tsaya a yi bayanin waɗannan mutane to bari ku ji Ibn Taymiyyah na ka dalilin da yasa annabi ya ce a yaƙe su ko sai ya ce saboda me saboda suna fito na fito wajen yaƙi saboda me saboda suna da tsiwar magana amma in kuka dubi ƴan shi a din rashin kunya su a gefe ne din rashin kunya su a gefe ne an ce a fito ba sa fitowa waɗannan ko ba a ce su fito ba ma za su ce sun fito na rantse da Allah laccar ƙarshe da Malam Ja'far yayi a kansu a kudundini aka dauki Malam Ja'far aka saka shi a mota ba a san inda aka yi da shi ba saboda ana kashe gari na za a yi wannan ya gama karatu yake cewa gobe ku zo ƙarshen tika tik ya kawo duk wata salon magana yace gobe za a yi cikakken lacca game da su kar ka sake a yi ba kai yayi duk wata karin magana wuni suka yi suna tattara makamai suna cewa yau sai dai uwar shi ta haifi wani tun sallar azhar sallar la'asar sun cika masallacin sun kewaye da makamai aka zo ana lacca a tsaitsaye suna cewa ƙarya ne suna zagin shi suna kafirta shi can da suka yi yunkuri sai suka hargitsa lacca sai da aka dauki Malam Ja'far aka boye shi aka yi waje da shi sai suka zo suka ce ba dai ya gudu ba za su bi shi hakano dan haka ran nan a cikin laccata nace suna daga cikin prime suspect jimshikan waɗanda ake zargi da kisan Malam Ja'far dan haka sai ga Muhammad Yusuf da munafinci tun daga Maiduguri ya dibo jama'a shi wai sun zo ta'aziyya Malam Abdul Wahhab da kan shi ya kore shi yace ba a karban ta'aziyyar ya kore shi Allah ya kyauta jama'ar musulmi wannan irin karfin hali da rashin kunya ta su da fito na fito da makamai yasa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabe su cikin yan bid'a yace a yake su sannan fali izharil qawli da bayyana irin maganganun su da suke karara wa muqatalatil muslimin alaihi da kuma yakar musulmi akan wannan magana ta su magana ce za su fada sai sai baka yadda baka zama kafiri kuma za a yake ka za a kashe ka ja'a fihim ma lam yaji fi manhum min jinsil munafiqina nasoshi suka zo a kansu su kadai waɗanda irin waɗannan nasoshin ba su zo a kan sauran munafukai ba kaga Ibn Taymiyyah na kiransu munafukai allazina yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim waɗanda ke faɗin abin da ke bakin su ba shine ainihin a cikin zukatansu ba jama'ar musulmi kun ji maganar da ainihin Ibn Taymiyyah Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya faɗi a ƙarƙashin wannan jama'a hatta danganta kansu da suke da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah wannan dangantawa ce ta yaudara domin markaz din su me suka sa mishi sai suka sa markaz din wai markaz Ibn Taymiyyah wai markazin Ibn Taymiyyah duk wannan yana daga cikin yaudara da ainihin wato damfara wadda ta bayyana ainihin daga gare su Allah madaukakin sarki ya taimake mu a ƙarƙashin wannan jama'a waɗannan sifofin da ne muku bayani da yakin da Sayyidina Ali da su da daukar makami da fito na fito da suke da talakawa da fito na fito da suke da hukumomi ya tabbata cewa waɗannan sifofin sun tabbata irin su ne suka bayyana mana yanzu a Najeriya to yanzu me ya rage mana abin da ya rage shine sai mu tsaya sai mu yi nazari jama'ar musulmi waɗannan mutanen ana zaton cewa wai sun shirye za su yaki gwamnati ne kawai a yadda suka shirye operation din su sun kasa shi kashi uku ne. Kashin farko shine gwamnatin ita ce ƙarshe, kashin farko suka ce malamai da ƴan izala su ne target ɗinsu na farko, sai suka ce saboda sun zama ƴan al'ada su ne target ɗinsu na farko. Tunda kake duk wata tsiwa da kaji ɗan izala ya taɓa yi a Najeriya saboda ya fita daga izala ko izala ta mai laifi ba ta taɓa wuce irin tsiwar da ɗan gungun ya a 1983-84 ba, da ya ce izala daga sama har ƙasa kafirai ne banda Abubakar Gumi, amma ba a taɓa samun wani maira kunya cikin izala ya tashi ya ce za a tashi a yaƙi izala gaba ɗaya ba, baka taɓa jin wannan ba, baka taɓa jin wani mai cewa Ahlus Sunna ya faɗi wannan ba. Wannan dalili ne akan waɗannan mutanen suna Ahlus Sunna suke cewa a yaƙi Ahlus Sunna, a to su wani abu ne ba Ahlus Sunna ba, wannan abun kuwa shine su Khawarijawa ne. Dan haka lallai ainihin waɗannan mutane Khawarijawa ne. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Maganar da nake so in yi mana ba ina so in kawo dalilai ne akan karatun boko, aikin gwamnati, siyasa ba, waɗannan abubuwa ne waɗanda babu wani malami wanda ya taɓa maganar rashin halaccinsu. Ya kamata ku gane wannan. Sai dai ina son ku gane menene ya saka su a cikin hayaniyar da suka ainihin shiga. Kafin mu tafi da nisa, bari in tsare kaina akan matsalar karatun boko. Matsalar karatun boko ɗin nan jama'a, idan wasu ku sun ji irin maganganun da aka yi hira da Muhammad Yusuf, wanda jiya muna yin hannu da yawa aka sanya a gidan rediyo, Muhammad Yusuf ya kan jawo ayoyi ne waɗanda suka shafi scientific approach na cikin Al-Qur'ani, wanda shi Qur'ani scientifically ya yi maganganu guda nau'i biyu. Nau'in farko kowa na iya fahimta, awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Allah yace kafirai ba sa ganin sama da ƙasa da amanna suke, sai muka raba su, wannan tayi sama wannan tayi ƙasa, sannan sai muka sanya asalin komai ruwa ne, ba za su yi imani ba. Yanzu wannan is a scientific approach of the holy Quran, amma babu wanda zai iya gane ya sai wanda ya san science na Al-Qur'ani. In baka san science na Al-Qur'ani ba, science din na Al-Qur'ani bi it ka je ka koya ta hanyar boko ne ko ka koya ta hanyar arabiya, amma dai nau'i biyu ne science dake cikin Al-Qur'ani. Akwai na khas na sai mutanen da suka goge game da ilmomin Al-Qur'ani su suke iya ganowa. Akwai sciences na cikin Al-Qur'ani waɗanda kowa ma na iya ainihin fahimtarsu, suna da sauƙin ganewa. Irin wannan shine afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-ardi wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Ba sa kallon yadda sama take, ƙasa take, duwatsu suke, kaza kaza, waɗannan abubuwa ne da ka daga kai zaka kalla, amma science ne, zaka iya sheda, zaka iya ganewa. Amma yanzu yaya za a yi saboda ka iya tilawa Al-Qur'ani? Tilawa Qur'ani ka iya, ya zaka iya ka gane cewa sama da ƙasa da amanna suke? Aka samu wani explosion ya fasa su, wannan tayi sama wannan tayi ƙasa, wani gas ya fita, wani hayaki ya fita, sannan ya zaka iya gane cewa asalin komai daga ruwa aka halicce shi? Kaga wannan sai kana da science na Al-Qur'ani. To wannan scientific approach din su ne abubuwan da Muhammad Yusuf yake taba waɗanda sun fi ƙarfin shi, domin wannan ana buƙatar sai malami ne wanda malami ne kuma scientist a Qur'ani. In nace scientist, ku daina tunanin necessarily yaje yana da degree akan science. Ibn Kathirin ba degree yake da shi akan science ba, Ibn Taymiyyah ba degree yake da shi akan science ba, Ibn Al-Qayyim ba degree yake da shi akan science ba. Amma dubi wani abin mamaki littafi da Ibn Al-Qayyim ya rubuta dangane da abin da ya shafi scientific approaches da aka cicciro daga jimillar littattafan shi, gashi nan aka fassara su da Turanci, Men and the Universe, Reflections of Ibn Al-Qayyim. Gashi
duk abubuwan kimiyya da fasaha din nan gaba ɗayan su, har da satellites, har da space technology, har da duk waɗannan abubuwa technology na me na sadarwa, halittar dan adam, sai da Ibn al-Qayyim ya rubuta su, ga sunan su ne aka tsinto kai tsaye daga cikin tafan shi aka fassara su da Turanci yau kusan shekara 700 da ta gabata. To yanzu irin waɗannan abubuwan da suka zuwa cikin Al-Qur'ani, idan baka san science na Qur'ani ba, ba za ka iya fahimta su ba. Irin su ne Muhammad Yusuf yake tabowa cewa yaya za a ce ruwa wai ba daga sama yake ba, a malaman science ba su ce ba daga sama yake ba, amma sama da ku kuke fahimta ba ita ce sama da hatta shi kanshi Allah yake nufi ba. Ina maka samu wannan, kun ga wani professor akan geology, gashi professor ne الدكتور زغلول راغب محمد النجار أستاذ علوم الأرض بعدد من الجامعات العربية والغربية بروفيسور أني أما في يوان چين جامعو اندونيا لارباوا دا يما چين توري سنن زميل الأكاديمية معنى visiting professor أني نافاتا أنغاني الإسلامية للعلوم وعضو مجلس إدارتها ورئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة. كان أصلاً جني هيرة شيكويو ككامة تشر أينه اقرأ كتشر هدى وما كمان تنسو يبدأ كي صرف الأرض يا كي صرف تورنشي. وانا ما لم يعرف توجا مدة دوة آية ودة تزو scientifically تنا مجانا أكان سما أتكلم القرآن يقاون اللي تافين دلارب تيكي. Duk wata aya da ta zuwa Qur'ani ke magana akan sama, amma abin da ya shafi kimiyyar sama wanda malamai ke iya ganewa, gashi sai da ya lissafo waɗannan ayoyi kakkab dinsu, sannan ya zo ya fara ba da analysis akan su, ya rinka hada masu zargin cewa Qur'ani yana sabawa kimiyya ko kimiyya tana sabawa Qur'ani, sai da ya biye musu raddi rugurugu tukuna a farkon littafin, sannan sai ya rinka kawo ayar, ya kawo me malaman tafsiri suka ce, sannan shi a matsayin shi na malamin tafsiri na musulunci, sannan kuma professor na ilimin kimiyya da fasaha sararin samaniya da halittun kasa, menene ya gano a cikin haka? Sai ce gaba ɗaya babu wata aya ko kwaya ɗaya, babu wani bincike ko kwaya ɗaya wanda turawa suka yi wanda ya saba wa abin da yake cikin Al-Qur'ani, yace hasali ma wani abin sukan gaza gano shi ne kawai sai su dauke shi yadda ba za ka iya fahimta ba ko sun yi maka bayani. Daga ciki akwai maganganun da na shayi muku, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah yace shi yake daukar rai idan ta kwanta bacci, kana kwanciya bacci sai ranka ya fita, to wannan nishi da kake mai aka baka da shi ba rai bane, numfashi ne. Dan haka annabi a cikin hadisin da Abu Nu'aym ya rawaito da isnadi sahihi cikin kitabu tibbin nabawi, yace an-nawmu akhul maut, bacci dan uwan mutuwa ne. Da ka kwanta bacci ranka ake cirewa gaba daya, sai a bar me? Sai a bar numfashi. Sai Allah yace fayumsiku allati qada 'alayha al-maut, ran da Allah ya kaddara mishi mutuwa a cikin baccin, dama ran yana wurin Allah, sai ya rike shi kawai, sai kuma a dakatar da numfashin, shine sai a jijjiga a ce ya mutu. ويرسل الاخرى الى اجل مسمى دايرانفا wanda Allah bai nufi zai mutu a bacci ba, shi kuma sai ya sako shi. Dan haka kana farkawa bacci sai kaji kamar ka sauka daga wata gangara ne, sai kaji kana wani numfashi haka, ma'ana ka dawo ne, ka dawo, ko kun fahimta shine an dawo maka daren. A ƙarƙashin wannan, yanzu wannan ayar turawa sun gano cewa in dan adam ya kwanta bacci akwai abin da ke fita jikin shi, amma da yake ba su da ilimin Qur'ani me suka ce? Sai suka ce an unidentified object, wani abu ne da ba a gane me, kuma ba za a gane shi ba. Me yasa ba za a gane shi ba? Wa yas'alunaka anir ruhi qulir ruhi min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila. Waɗanda kawai za su iya gane me wannan abin su ne musulmi da ke da Qur'ani, domin suna tambaya annabi ina rai yake, yaya yake, yace kace al'amarin Allah ne kawai, ba wanda ya san yadda yake, sai dai ilimin da kuke da shi kaɗan ne, a wurin Allah ake nema. Idan kun gane wannan, binciken da suke yi baya sabawa baya karo da Qur'ani sai dai wani lokacin sai su samu cikas sun je wuri kaza sai su zama blocked sai su kasa gane me wannan amma da yake Bature yana da kwarzaba yana da mayata yanzu sai suka gano cewa Qur'ani littafi ne wanda yake dauke da sciences sai suna zuwa suna koyan ayoyin da ke da alaka da science yau kusan shekara 20 da wani abu da ta wuce sai aka samu ni professor Morris Wakal wanda shi sai yace abin ya wuce fa aje a dan koyi aya daya ko biyu yace bari aje koyi Qur'anin gaba daya in ya koyi Qur'anin gaba daya sai tattara duk science din da ke ciki daije sai ga Qur'anin nan is not easy don bai iya ko haza walad ba kuma yace zai koyi wannan littafi sai je zauna a Jidda gaba daya kashe shekara 5 me yayi yaje koyi harshen Larabci tukuna shekara 5 amma ba musulmi bane a Jidda ya zauna da ya gama sai kuma ya da ya zauna ya koyi alqur'ani sakamakon wannan aikin nashi sai ya rubuta the bible the quran and science the holy scriptures examined in the light of modern knowledge tashi abin da ya rubuta kenan yace the bible tsohon alkawari da sabon alkawari yace a hada shi da qur'ani a dube su a bisa haske na kimiya da fasahar zamani abin da ya rubuta kenan wannan littafi akwai shi da turanci akwai shi da larabci da hausa ana nan ana rubuta shi a yanzu ana fassara shi idan kun gane wannan jama'a wannan abin da wannan professor Morris Wakale in kana son ganin cikakken bayanai akan wannan aikin nashi da tarihin shi menene ka je ka rubuta ka je ka duba akan website mun riga mun saka duk abin da kake bukata shine sultan.org zaka samu cikakken bayanai akan wannan da wasu bayanai masu dimbin yawa waɗanda yanayi ba zai kai ni ba sai dai wata rana zan zo in yi muku bayanai lecture ta musamman comprehensive a complete package dangane da me na sciences a cikin alqur'ani dan ku gane cewa mu ne da abun bacci muka yi aka zo aka haye mu dole kuma mu je mu karbo in ba haka ba ba su suke da asara ba mu muke da asara babanka ne a tajirin gari kai ta kwanciya kana bacci baka fita kasuwa yana koya maka ya kwanta yayi mutu aka raba muku gado ka cinye masu yi mishi dako suka zama su suke da shaguna yanzu ka wuce ka harare su ka ce ƙaryar banza yan dako ina su ne alhazan birni yanzu dole ka je ka ce Alhaji barka da asuba ni ne kanin nan naka dan karami ina fata an gane Allah ya taimaka dan haka jama'a kun ji dan haka wannan professor sai kuma yazo ya sake rubutawa akan al-ardu fil qur'an duk ayoyin da suka yi magana akan halittar kasa man fetur menene menene yaya ake ma man fetur ya samu auri ya ake kol ya samu auri ya ake kaza kaza duk wani abu sai da ya fitar a cikin alqur'ani sannan yana kawo science yana nunawa kuma kullun yana karatun shi lokacin sai ya tattara matasa in ya gabatar musu da theory na science suka yi tambaya sai ya ce ku dage musulunci yana bukatar ku kuje ku yi ilimi amma ina yaje master da PhD din shi a Britania a Ingila yaje karatu a hannun kafirai ba wanda yace ba a karatu a hannun kafirai ba wanda ya taba fadin haka sai in bukata ba ta kama ba domin farkon mutumin da ya dauki lecturers kafirai su karantar da musulmi shine manzon Allah kafirai ne aka kawo su a ina a yakin ainihin Badar sai zama ana da bukatar wasu ilmomi da ke hannun kafiran amma ina son ka gane ilimin qur'ani ne suna da ilimin qur'ani ne da manzo Allah bai da shi suna da ilimin hadisi ko fiqhu wasu ilmomi ne suke da su wanda manzo Allah yake bukata a musulunci amma ba shi da waɗannan mutanen da za su karantar mishi su kuma suna da su to in aka samu wannan ga ka gwarjejan kato ka iya karatu ba ka da kotaro dama siffar malamai ba su da kuɗi galibi haka tarihi ke nuna an kama su wannan ba ya da kokobo amma ka iya me ka iya geology to zo zaka koya wa ƴaƴanmu ka iya me ka iya physics zaka koya wa ƴaƴanmu manzo Allah yace duk wanda kuka karantar alal hifqi har ya kware to kun yantu dan haka the first generation na graduate daga university manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin lecturerin su akwai kafirai kuma manzon Allah ne ya bada wannan admission din kuma manzon Allah ne ya bada scholarship din na daya kenan ka je ka karanta duk wani littafi na sira tun daga sahihul bukhari dangane da sira da tarihin ghazawat babin yaƙoƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma littattafai na sira tun daga ta Ibnu Hisham har littafin Muhammad Rida na Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk sai kaga wannan wai ce ba a karatu wurin kafirai wane ne yace ba a tura dan musulmi kasar kafirai yaje koyo ilimi in ana bukata manzon Allah bai taɓa fadin haka ba hasali hadisi sahihi cikin sunan Tirmidhi sakatare general na manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura shi ina ya tura shi yaje ya koyo harshen waɗannan ainihin kafirai dan yazo ya ci gaba da hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan ainihin da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina fata an gane idan kun gane wannan jama'a ƙarya da su Muhammad Yusuf suke wa malamanmu su Uthaymeen cewa wai su Uthaymeen sun ce karatun boko kafirci ne zuwa kasar waje ai karatun boko kafirci ne akwai tufka da horora a cikin wannan magana ni dai kai tsaye ba da kwana ba dalibin Uthaymeen ne wannan da kake karanta Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen na san shi har gidan shi na sheki shiga tun yana tsohon gidan shi kenan yanzu wanda ya karanta shi a littafi shi yafi sanin shi ko wanda ya zauna gaban shi ya karantar da shi littafin littafan galibi da kuke siye yanzu a kasuwa tintini fiye da shekara 10 muna da waɗannan littafan a cassette domin dama ba rubuta sai ba cassette ne daga baya aka zo ana ainihin transcribing ana sauke su dan haka da naga littafi sai ga to ai wannan muna da shi a cassette sai dai kawai zai sauka har sai da ta kai wani lokaci nake cewa Samir amma masu sauke wannan suna karawa sai Samir ya ce barakallahu fika suna karawa wani lokacin in sun sauke abin da ke cikin kasar wani abin ka gani ba daga Uthaymeen bane daga ciki akwai blogul maram din nan da suka ce wai takhrijin Uthaymeen da kaza 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 akwai maganganu masu yawa sai wata ran an zo ƙarya suka yi wa Uthaymeen suka yi Bakar Abdullahi Abu Zaidin ƙarya ƙaryar da suka yi Uthaymeen suka ce Uthaymeen ya ce karatun boko ba kyau kuma dan Uthaymeen na farko dan boko ne a America ya karatu medicine yanzu consultant ne akwai lokacin da Uthaymeen yaje ganin shi ma sai suka nemi ɗan makarantar suka nemi baban yayi musu lecture ina nan da video tape din na lecture da yayi musu lecture aka bi aka fassara waɗanda ba sa jin larabci aka fassara musu zuwa turanci a America dan shi ya karatu medicine idan aka ce wannan malamin ya ce karatun boko ba kyau me kamata mu fahimta mu fara mishi adalci mu ce ina magana take haka nake musu naje sai in ce ina magana take sai a ce gashi wato kun san abin da ke bani dariya wani lokacin littafin ma ba su da su sai mutun ya zo da photo start sun ce mai mun littafin ai kaza ne ina da shi sai ka ce kana da shi ina da shi shi amma wannan magana ai ba haka bace sai ce a haka ne sai in ce bude dan bude sai kaji Uthaymeen ya ce hada maza da mata suna cudani a wurin karatu bi halatta ba to yanzu wannan magana za a ce yana nufin boko hatta hadda Qur'ani in ana yi za a dauki wannan fatawa a dora kenan ashe kenan in ka ce boko kai tsaye a sai ka ce ya ce cudanin maza da mata sai ka rinka fadin abubuwan kiyamar da ke ciki amma ka rinka dibo abubuwa na jumillance kana jabgawa hujjarsu ta biyu Bakar Abdullahi Abu Zaidi suka ce yayi littafi madarisu wane ne al-ajnabiyya fil khalij makarantun boko waɗanda suke kasashen larabawa wannan littafin yana nan sun tume mene kayan ne suka hadu mini da yawa ma na manta shi ban to da shi ba wannan littafin da suke dangantawa ga wane da wane da wani ba makarantun boko ne yake magana ba jumilla yana magana dangane da wani salo ne na wasu makarantu da aka bullo da su turawan ne suka ce sun gane ABU da BUK da dan fodiyo bata biya musu bukata ba saboda har yanzu ABU ana karatun boko amma ana yin kuma musulunci suka ce suna so ne su kawo tsarin da zai zama babu maganar musulunci a ciki shine sai suke kawo ire-iren wasu makarantu waɗanda ba a saba ganin su ba shine sai suka fara American Lebanon kaza American Egypt University shine nan aka zo Abti American University shine sai a ce babu magana addini na musulunci ko na kristanci amma a ƙarƙashin ƙasa kristancin ake da philosophy da sauransu waɗannan makarantun ne yake tsoratar da musulmi game da su amma ba haka ba ƴaƴan Bakar Abdullahi Abu Zaidin gaba ɗayan su babu dan Arabiya da ƴan boko ne daga lawyer sai pharmacist sai lawyer sai business administrator sai accountant
har yakan yi takeici wani lokacin ya so a ce cikin ƴaƴan shi Allah ya bashi wanda ya gaje shi a arabiya ko hadisi, amma sai su ce Bakar Abdullahi ya ce ka ba, da ka duba sai ga magana ba haka take ba. Na'am, ko da magana haka take, ya kamata a tsaya a dubi to me ya faru kuma in haka take maganar yayi ta sannan yake tura ƴaƴan shi suna yi. Na uku, suna hujja da wannan littafin da ke gaba na jama'a. Wannan littafin kusan mujalladi 20 da wani abu ne, don yana fitowa kadan kadan ne. Wannan littafi shine Fatawar Lajnat Da'ima. Har hujjar su ta karfi aka fara damba da su a Maiduguri fa ma ba su da littafin. Photostat ne, sai ga mutum ya rike photostat ya ce ai gashi kaza kaza. Yanzu a nan a gurguje kawai sai da fatoyi guda biyu suka bayyana akan halaccin ta'allumin lughatul ajnabiyya, koyan wani foreign language, wani yare wanda ba na musulunci ba. Ga tambayar fa, mujalladi na nawa ne yake hannuna? Mujalladi na 12 wanda yake magana akan al-jihad wal hisba. Akai tambaya, hal ta'allumul lughatul ingliziyya haramun aw am halalun, koyan turanci halal haram ne ko halal? Jawab yace idza kana hunaka haja diniya aw dunyawiyya, idan akwai bukata ta addini ko ta duniya, ila ta'allumul lughatul ingliziyya, wadda za ta kai zuwa ga koyan harshen larabci, aw ghairiha min turanci, aw ghairiha min lughatil ajnabiyya, ko kuma wani yare na kasar waje kamar faransanci ko jamusanci, fala mani amin ta'allumiha, babu abin da zai hana a koya. Amma idza lam yakun hajatun, in ko ya zama babu wata bukata ta addini ko ta rayuwa, to ga yamin duk wanda bai da bukata ta addini ko ta rayuwa zaka ga ya koya. Yanzu kakanka dake noma ko kiwo a kauye, zaka ga ya shiga na koya mai yaki da jahilci, yana fama da neman ina zai samu taki da zai barbada masarar shi. Bai da bukata ta addini ko ta me ko ta duniya game da harshen, amma kai zaka bukaci zaka yi da'awa da yaran, zaka bukaci zaka yi kasuwanci da yaran, zaka bukaci zaka yi kaza na duniya ko na lahira. Aka ce babu abin da ya hana, in ko babu bukata fa sai ce fa innahu yukrahu ta'allumuha, anan ne ake kyama, ake kyamatar da kai. Wabil koyo, sai ce wabillahi tawfiq, Allah ya datar da mu. Kun ji fatawar su ta farko, fatawa ta biyu har wayo dangane da abin da ya shafi wannan, nan ma aka sake jeranto ainihin irin wannan fatawar, ita ma irin amsar da ainihin suka bayar kenan. Dan haka ina fatar waɗannan, gashi ina fatar waɗannan ainihin littafan ku koma ku je ku koye su, domin gashi sai ce hal ta'allum wa dirasatul lughal ajnabiyya kal ingliziyya wal almaniyya wa ghayriha, shin koyan turanci da ainihin wasu darussa na turanci da almaniyanci jamusanci da ma wasu yarurrukan, wa hiya lughatul kufar nasara, mai tambaye yace qararafa yaran kristoci ne kafirai, li'ajmi tafahum ma'ahum bi khusus al'amal, domin mutun ya rinka fahimtar su a wurin aiki, was safar ko kuma in yayi tafiya, wal ilaj ko in yaje neman magani ko kuma in shi likita ne zai je aikin magani wurin su, wa ghairiha min al ashiya'i dunyawiyya, da wadansu manufofin na duniya. Hal huwa haramun am halalun, shin haram ne ko halal? Jawab, malaman suka ce ta'allumu ghairi lughal arabiyya lid'awati ila al islam, koyan wani yare ba na larabci ba domin kira da wannan yare zuwa ga musulunci, wali hajati da'iya ila zalika inda muta'allimiha, da kuma buƙatar da mai wa'azi zai buƙata in har ya koyi wannan, mimma yajlibu lahu maslaha, daga cikin abubuwan da za su jawo mishi amfani, aw yadfa'u anhu mafsada, ko zai kabar mishi da mai wani hadari. Yanzu muka tafi kudu jama'a, muka shiga ƙauyuka inda ba sa jin turanci mai kyau, juyewa muke muna yin broken, kana yin broken din nan sai a marhabance ka. Saboda me? Saboda ka iya irin yaran da suka iya. Wanne ne yaran da suka iya? Shine broken. Da ka je ka samu ƴan boko waɗanda suke masu wayewa, da ka yi musu turanci duk yadda suka hange ka da a gida ba gidaje, sai ka ji suna sarin ɗinka, ana cewa sa you are highly welcome. Gashi malam yace wa qad yakunu wajiban, yakan zama ma wajibi hasba ikhtilafi muqtadayat al ahwali, da gurgurdan halin da aka samu kai, wal azmina da zamani, wal amkina da wurare,
wal ashkhas da kuma irin mutanen wandiyati da kuma irin niyyar.
Jama'a kun ji wannan fa ita ce fatawar da suke hujja da ita, amma an suka samu yaran mu a Kaduna ko Sokoto sai su ce a duba fatawar lajina, ga fatawar lajina din jama'a. Wannan ita ce fatawar lajina da ake yaudara cewa a cikinta an ce karatun boko kafirci ne, karatun boko haramun ne, yaudara ce. Akan ɗibo wasu dunkulallun maganganu ne irin wanda nace na magana cuɗanin maza da mata ko makamancin haka. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To yanzu me ya rage? Saura bincike game da sciences. Shin bincike game da sciences ko malaman musulunci suna yi? Dan Allah duba wani littafi tun karni na biyar aka rubuta shi, ma'ana yau kusan shekara shi 900 da rubutawa. Da larabci aka rubuta shi, gashi sunan shi khalqul insan, halittan mutum. Gashi waye rubuta shi? Al-Imam Abu al-Hasan Sa'id ibn Hibatillah al-Ibn al-Husayn, wanda ad-doktor Yahya Murad ya tahqiqin shi. Wannan littafi gaba ɗayan shi yana bayanai dangane da yadda halitta da kirar dan adam ta kasance, yadda sciences ya kawo na ainihin cikin me, na cikin Al-Qur'ani. To sai wata magana wadda ita wannan magana suna mai da ita shubha, shi yasa ita ma na taho da ita, ita ce magana endawanism. Endawanism su ne waɗanda suka shigar da abubuwan cikin physiology, cikin psychology, cikin medicine, suna cewa asalin ɗan adam daga ina ya fara, daga biri ya fara, haka suke cewa ko. Waɗannan maganganun da suke faɗin su scientifically yanzu an zo an gane ƙarya ne. Scientific theory, barin kawo muku kwaya ɗaya wanda kowa zai iya gadewa, shine ɗan adam species ɗaya ne, ɗan adam gaba ɗaya nau'in shi kwaya ɗaya ne, ɗan adam bai da nau'i na biyu. Sai dai wannan dogo ne, wannan gajere ne, wannan kifɗeɗe ne, wannan ɗan siriri ne, amma ɗan adam ba nau'i nau'i bane. Amma biri fa species ne daban-daban, ya kai nau'i tara. To inda biri ne asalin ɗan adam, wannan fa su ne da suka gano nake faɗin theorin su kawai. Suka ce inda biri ne asalin ɗan adam, to da ɗan adam ma ya rinka zama nau'i nau'i. Su da kansu suka gano wannan, shine aka samu wani malami gwarzo, Harun Yahya, mutumin ƙasar Turkiya. Ka buga www.harunyahya.com, za ka samu duk waɗannan bayanai. Gashi duk gaba ɗaya akan Daoism ɗin yayi su. Ku duba inda yace why Daoism is incompatible with the Quran. Ya aka Daoism ya zama bai ma dace da Qur'ani ba. Malami ne na Qur'ani, na kimiyya da fasaha, ɗaya kenan, ku je karanta wannan. Sannan yace the dark spell of Daoism, irin mugun barna da Daoism, waccan muguwar aqida ta bita sihirta mutane, ta lullube kwakwalwarsu, sai daga baya aka zo a gano barna ne ga su. Duk waɗannan yana tattaunawa ne. Sannan ya zo ya ce some secrets of the Quran, wasu sirrori na kimiyya da fasaha game da Al-Qur'ani, kana buƙatar ka karanta duk waɗannan abubuwan da na kawo. Aikin aiki ne fa, ashe malanta in za a yi ta sai an yi karatu, to in ya zama gardi ne kai kawai, sai ka koma kai ta gardantakarka. Gashi ya ce Allah's miracle in the Quran through its revelation sent down by the Lord of all the worlds. Gashi wannan littafin ya tattaro irin mu'jizoji na Al-Qur'ani ne na kimiyya da fasaha, tun daga suratul Fatiha shi har suratul Nasi. Kana buƙatar ka sai waɗannan littattafai, ka je ka bi dare ka karance su duka, sannan ka fahimta. In ya zama baka da fahimta, to samu jali ka fara sai da tumatiri, ya fi maka sauki. Ina fata an gane. Allah ya kiyaye. Sannan ku dubi wani malami India ne, yace Islam and Modernism, musulunci an gwada shi da yadda ilmomin zamanin nan suke, ya zo ya magana dangane da zuwa duniyar tauraro, zuwa wata, zuwa kaza, zuwa kaza, ya zo duk ya magana dangane da abubuwan kimiyya da fasahan nan. Gashi Mufti Muhammad Taqi Usmani, kana buƙatar ka samu wannan littafi ka karanta don ka gane cewa shin abubuwan nan malaman musulunci sun san su, ko ko kai kai ka gina ra'ayi ne, sai kuma ka ce ga wata aya wadda ta goyi bayanka, a yaushe kana nan aka saukar da ita? Allah ya kiyaye. Shekara 700 da ta wuce, Ibn al-Qayyim ya ce healing with the medicine of the prophet, neman magunguna na annabi sallallahu alaihi wasallam, at-tibbun nabawi. Gashi at-tibbun nabawi, wannan littafin masu kimiyya da fasaha su je su karanta. Lokacin da muke gwagwarmayar ruqya a garin nan, 'yan kungiyoyi na ƙaryatawa, 'yan boko likitoci suna ƙaryatawa,
sai na samu wani dan boko da ya dauki zafi akai sai na kai mishi babin farfadiya sai ne photo start sai na kai mishi ya karanta yace ina na samu wannan nace daga wani littafi ne na musulunci yace kai ina sai na kai mishi littafin nace mi shekara 700 da ta gabata aka rubuta wannan littafin gashi nan kana musu akan abu su Aristotle da wane ne Socrates duk gasu nan sun tabbatar da abin da kai kake musu ji ka ƙara karatu kun ji wannan jama'a sannan sai me sai muka samu wani gwarzon matashin malami wanda mamakin Allah shi sai da ya gama science din gaba daya ya gama duk komai a ciki ya zama consultant yana shekara 33 sannan ya dawo ya fara koyon Qur'ani sai da ya haddace shi kakab ya dawo ya fara koyon ma'anonin Al-Qur'ani sai ya haddace su kakab kuma da turanci da indiyanci sannan sai zo sai fara lacca har yanzu shekarar shi bata wuce 35 zuwa da 6 ba a duniya gashi Dr. Zakir Naik gashi kun ga the Quran and the Bible in the light of science tattaunawa ce lacca ce suka yi da mukabala tare da Dr. William Campbell daga Pennsylvania University daga United States of America lacca ce ga ta wannan DVD ne video ne sannan sai ya zo ya sake rubuta The Quran and Modern Science Compatible or Incompatible Qur'ani an gwada shi da kimiyya dacewa suke ne ko karo suke da juna ya kawo astronomy ilimin da ya shafi duniyar halittu na ainihin sama sannan physics geography geology ilimin da ya shafi halittun da ke cikin ƙasa oceanography ilimin da ya shafi teku dan Allah wace hikima ta yake gishiri da Allah ya sanya a teku ruwan gishiri a cikin teku wace hikima ce bala'o'in da ke cikin teku da ba wannan gishirin ba za su bari dan adam ya shaki iska mai kyau a duniya ba kifi yana da wata guba wadda in ya mutu musamman a ruwa ko a inda yake da danshi yana fitar da wata guba in dan adam ya shake ta sai ya mutu abinda ke magani ya kashe wannan guba shine gishiri dan haka tambayi masu sai da kifi zaka ji ni ina business din kifi tun daga baga har ina da ina ne in zaka sai kifi ka adana shi wata 5 ko shekara 1 sai a shanya shi in ya bushe sai abu sai a barbada mai gishiri sai a nade shi nan da aka dauke shi za a ji shi sam to wata hikima ce ta sa Allah ya barbada wa teku gishiri suka ce da babu wannan gishirin irin guba da teku take da ita na Musa da kaza kaza in ta danno duniyan dan adam ya shaka mutuwa zai yi sannan wata hikima ce sai ka ga ruwa na tafiya a teku wannan daban ba sa haduwa gashi nan tafi gadan murtala kafin ka haura lakwaja sai ka ga river Niger ga river Benue sun zo sun hadu amma kuma kowa yana tafiya a hanyar shi ba sa haduwa da juna annan nan gadan murtala an ka tafi zaka hayi ta kafin ka shiga lakwaja ku je ku yi bincike game da wannan in an ce muku kafirci ne to shikenan ma garan da za ku yi musulunci oceanography kenan oceanography sannan biology ilimi game da tsirrai jama'a ilimi game da tsirrai nan nazo ne muku karatu takaitacce game da me game da mushroom ita ce daddawa in aka yi ruwa aka gama sai ga bayan daki ga wata yar shuka ta fito tana da wata tuta da rumfa akai muna yara sai mu ce daddawa wannan daddawa yanzu maganin komai ane da ita akwai aboki na yanzu daga Makka yake shigo da duk abin da ya shafi abubuwan da ake da ita ana sha a kayan shayi ko na miliyan nawa kake so ka zo zaka samu gashi nan da ita ake yi da garin ta ma sai ya kama zan zo muku da shi zaku ga abubuwan da ake da su da yawa duk waɗannan menene ilimi ne na bio na biology sannan yace zoology ilimin da ya shafi dabbobi da makamantansu ko sai kuma me sai physiology ilimin jijiyoyi da ainihin halittun kasusuwa da harhaduwarsu na jikin dan adam sai me sai embryology sai abin da ya shafi jarirai da ke cikin mahaifa yaya halittarsu take fara ya take kaiwa sannan yazo yace general sciences kana buƙatar ka samu wannan littafi bayan ka saurari kasadin ainihin karanta gashi da Quran and modern science compatible or incompatible Qur'ani in an dube shi da hasken ilimin kimiyya karo suke da juna ko kuwa suna sabawa ko kuwa suna tafiya suna taimakon juna? Na'am, suna tafiya suna taimakon juna. Your professor Morris Wakal Aishi binciken shi gano waye Qur'ani ba inda yake karo da kimiya da fasaha. Shi da kanshi yace ya gano cewa Bible ne yake karo da kimiya da fasaha, shi da kanshi. Sannan sai wancan malamin gashi ya sake cewa haqa'iq ilmiya fil Qur'ani, wasu abubuwa na keke da keke waɗanda aka gano su a kimiya sai suka zama tuni, Qur'ani ya tabbatar da su. Wannan professor Zaghalul Raghib Muhammad Najjar, duk kuna buƙatar ku karanta waɗannan littattafan. Sannan ƙarshen tika tik, Development of Science and Technology in Islamic History, haɓaka ta kimiya da fasaha a tarihin Musulunci, gashi Shabir Ahmad shi yayi wannan littafin. Kuna buƙatar ku samu littafin nan ku karanta don ku ga tarihin gudunmuwar da malaman Musulunci suka yi ga abin da ya shafi wannan kimiya da fasaha. Jama'ar musulmi, waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da duniyar ilimi take a ciki kenan. Ka saka kanka a akwati a yau, kace baka bincike game da waɗannan abubuwa, kazo kace zaka fassara Al-Qur'ani, kazo kace zaka yi bayanin ƙaryatawa ko gaskata kimiya da fasaha. Ba dole kazo kai tashirme ba jama'a. Hatta masu gaskata wasu abubuwa sai ku ji muna sauraron tafsirin su a radio, suna gaskata abubuwan a bisa shirme, saboda abu ne na kimiya. Abin kimiya kuma mun ce game da Qur'ani ya kasu kashi biyu, akwai wanda yake kowa ji zai iya gane, akwai wanda yake sai wanda ya karatu akan abin na musamman. Ko mutane ba su yi ba kuma sun ce za su yi bayani, dole ko sun yarda suna son abin su yi kuskure. Ku tashi ku je ku yi karatu, karatun ku zai ƙara wa fahimtar ku Al-Qur'ani armashi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malamai da suka kai suka komo sai kuma suka sake dauko wani salo dangane da abubuwan da ke faruwa a duniyar likitoci a yau. Likitoci suna ta kirkiro abubuwa jama'a, waɗanda abubuwan nan sun dace ko ba su dace ba da malaman kimiya da makamantansu. Misali al-bunuku tibbiyya al-bashariyya wa ahkamu al-fiqhiyya, ina hukuncin wasu abubuwa kamar maniyin dan adam, a diba sai a je a adana, in ana so a juya shi ayi kaza, a saiwa da wani, a ba wancan a ciki, a je ayi kaza kaza, ina hukunci? Malamai kun ga suka yi rubutu akan wannan, dubu wannan jibgegen littafi duk akan wannan matsala ne. Kana buƙatar ka karanta wannan dan ka ai maka tambaya. Ala gafata malam, ina hukuncin jini da ake zuwa ajiya asibiti a cikin kaza kaza kaza? Ma'ana jini yana da banki, mani yana da banki, kumba tana da banki, kaza suna da banki, banki musamman auren likitoci, gawa tana da banki. Ina hukuncin hukuncensu? Ina hukuncin dalibai na masu medical science? Gashi Ahmad Abdul Aziz Yakub, gashi shi ya wannan littafi, duk gaba ɗaya akan hukunce hukunce waɗannan matsaloli. Sannan ahkamul handasal wirasiyya, ahkamul handasal wirasiyya shine gene, abin da ya shafi sinadarin halittar da ke bayyana a cikin halittar ka, wanda in ka zuba wa matarka amani zai bayyana a samu ɗa mai murya, mai kama, mai tsawo, mai kala, mai siffa, mai ɗabi'u irin ka. Ina hukuncin irin wannan a cire shi aje a saka a cikin wata mata, matakka ko ba matakka ba, ko kuma ina hukuncin a dauke shi aje a adana shi a wani wuri ana renan shi ya zama ɗa ɗaya ko ƴaƴa barkatai? Shine malamai suka zauna suka tattauna waɗannan abubuwa, suka zo suna magana al-istinsakh, cloning, duk kana buƙatar ka karanta waɗannan abubuwa. Buhusun fiqhiyya fi masail at-tibbiyya mu'asira, ina hukuncin ka sai da kodarka kaje ka ja jali da sauran, domin koda guda biyu ce a cikin dan adam, daya take aiki, daya tana nan on standby ne. To wannan da take standby ba aikin komai ake da ita ba, kana nan zaune baka da aiki, ka iya sai da ita ka samu aikin yi? Duk malamai sai da suka babbayyana waɗannan abubuwa. Ina fata an gane. Yawa, gashi nan ahkamu naqlil a'dha al-insan fil fiqh al-islami, ina hukuncin gabobin dan adam a musulunci? Kunnanka ya yanke, ga wani mutum ya zo mutuwa sai ya ce to wani ina mutu, a yanke kunne na a dasa maka. Likitoci sun ce za su iya haka, amma ya halatta a musulunci? Barawo an yanke hannun shi, likitoci suka ce an yanke, an yi dokan musulunci? Eh, ku malamai kun yarda? Eh, to mu kuma za mu iya mayarwa, ko ya halatta a mayar? Gashi duk suka tattauna. Duk wannan menene? Duk science ne jama'a. Tarurruka ne akan gayyace mu jidda da sauransu, aje a zauna a bayyana, a yi masana su tashi su yi magana, sai zama kawai mutum ya kulla kanshi a ɗaki jama'a a can cikin Sahara a Maiduguri, amma yana fito da fatoyi waɗanda malaman duniya sai sun yi wata shida suna nazari akan su kafin su magana suna jin tsoro da haka wai kuma wai sai a ce wai wannan wai yaki ne da musulunci wai yakar su wai yaki ne da musulunci suna rugurguza addinin musulunci a musulunci babu munafunci jama'a ya kamata a gane wannan kwarai da gaske to daga ƙarshe tunda na gama magana dangane da wannan yanzu ina ga za mu zo sulbul mawdu insha Allah sulbul mawdu wato asalin lacce ita ce kamar yadda na ce waye Muhammad Yusuf bazan tsawaita muku ba ni da shi yake gaya mini kamar yadda na faɗa muku a dazu ko ne ishara a dazu babarbare ne shi na'am babarbare ne asalin na Borno amma an haife shi a ainihin jihar Yobe kuma kamar yadda yake faɗi don kun san na lura da wata ɗabi'a da ƴan Najeriya suka kirkiro da ita wai da zaran mutum ya fara miƙewa cikin jama'a yana bayani sai fara ɗibo wa kanshi shekaru da wasu kakanni malamai wai ce kakannin shi dama malamai ne yayin shi dama kaza ne yayin shi suka yi kaza no babu alaka tsakanin sai kakanninka sai iyayenka sun zama malamai zaka zama malami domin al'amari ne na Allah Allah yana mai da wanda ya so abin da ya so na ji ya jibga kan shekaru kuma shi ma an jibga mishi waɗanda a ƙarƙashin bayanan da ya mini tun wancan lokaci keke da keke baya wuce shekara 37 amma dai a kaset din da suka sa hira da shi jiya su ƴan jarida ya ce shekara shi 39 dan ya ce an haife shi 1970 na'am an haife shi 1970 kenan har yanzu bai kai ainihin shekaru 40 ba ma to 40 babu daya yana jin harshen Hausa rangadadau yana kuma jin harshen barbarci tas kamar yadda yake jin fulatanci gangariya waɗannan suna daga cikin ainihin sifofin shi in ka ganshi dan kyau ne kamar yadda kirar ba fulatani take dan kamar yadda nake gaya muku so da dama nakan ce mishi kai ga ka ba fulatani ba barbare amma kuma sura ce ta fulani da kai na daya yayi karatun alqur'ani amma karatun alqur'ani ba irin na tajwidi ba karatun alqur'ani irin na gardantaka a tsangaya kuma daga cikin waɗanda ya bayyana cewa sun karantar da shi akwai mahaifin shi amma abin da ya shafi karatu na zamani ko kwaya ɗaya ni da shi ya ce bai taba karatun aji ba ko kwaya ɗaya karatun da ya shafi primary ko karatu irin na islamiya wadda izala ta rinka yi a Najeriya wadda ake gani a yanzu bai taba yin irin wannan ba ko kuma zama a gaban wani shahararren malami daga cikin malaman da suka shahara a Najeriya irin su Abubakar Mahmudu Gumi da makamantansu bai taba yin wannan ba kadai abin da ya faru gardi ne wanda di ya san gardi ni ko ni na san gardi domin malamin da ya fara karantar da ni karatun alqur'ani gardi ne ma'ana makaranta alqur'ani ne irin ƴan tsangaya masu bakar kyama da kiyayya ga karatun boko sunan malamina na farko na karatun alqur'ani malam mato gidan shena nan a lungun NTC ya rasu da jimawa wannan malamin yana da bakar gaba da kiyayya da karatun boko domin da kanshi yakan ce min yana kunyata ni a cikin dalibai saboda lokacin missionary school ne nake zuwa St. Teresa me yake cewa lawan in gari ya waye ranar lahira sai a kai ka jahannama idan azhar te sai a kai ka aljanna haka yake ce mini a gaban dalibai me yasa statistic yake dubawa da safe na tafi boko to wuta a lahira da safe da azhar na tafi allo to sai a dawo da ni aljanna to Allah ya gafarta mishi Allah kuma ya ji kanshi Allah ya yafe mai wannan kuskure ne suka samu kansu a ciki saboda wallahi alam wasu abubuwa da suka gani daga turawa akwai malamin mu ya rasu a Madina professor ne na hadisi Allah ya gafarta mishi mutumin kasar Mauritania har ya rasu baya kaunar boko baya son ya ji labarin boko shi ma abin da ya faru ya kiyayya boko abubuwan da ya gani daga turawa saboda a lokacin ya zaunar da mu a falo yace hal tujizu lughal faransiya hal tujidu lughal ingiliziya an kace sai ce subhanallah 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 sai gaina ta tasbihi na kawo da kai kamar ma bai san hada ido da kai saboda baban shi malami ne babban malami a kasar Mauritania tura mulkin mallaka suka haƙa rami suka saka shi ciki suka tura shi da goho haka har sai da ya mutu a gaban shi bai wuce shekara 6 ba saboda haka sai waye gari baya kaunar turanci bai kaunar abin har yace yana da wasiya rubutacciya akan Allah ya isa in wani cikin zuriyar shi suka yi karatun wannan yare kun ga wannan wani abu ya gani Allah ya gafarta mishi malamin mu ne anan ainihin Madina Allah ya yafe shi ya karantar a cikin jami'ar Islamiyya addu'a zamu yi mishi to amma waɗannan abubuwan dalilai ne akan haramcin karatun, ba dalilai bane, wani abu ne wanda su turawan suka yi, wanda wasu musulmi sukan aikata wasu munanan ayyukan da suka fi haka, baya nuna cewa tunda sun aikata haka to ilimin su na alqur'ani kariya ne. Na fata an gane. Dan haka jama'ar musulmi, sanannan abu ne gardawa na kin boko. Muhammad Yusuf ya taso da kyamar boko saboda wannan gardantaka. Yana nan sai ya haɗu da da'awar Ibrahim Zazzaki, wadda a lokacin duk da ta fara sanyi game da cewa boko kafirci ne, kar ai aikin gwamnati, ayi bara'a da siyasa, ayi kaza, shi sai ya haɗu da ita yana ɗanyen matashi, bai wuce shekara 19 ba. Ya zauna cikin wannan tafiya tsawon kusan shekaru 5 ko fiye da haka kaɗan, saboda duk wanda ke jin shi a kasa zai iya shaidawa. Mu ko da muka san shi ido da ido, mun fi kowa shaidawa. Allah ya mishi zalaqatul lisan, yana da rungadaɗɗen baki, yana iya sarrafa Hausa. In ya shiga barbarci, hatta dattawan bare-bare sai ka ji suna yo yo, mana ya iya wannan, ya iya, sai ka ji suna tarbo shi. Wannan zalaqatul lisan sai ta sa mishi har sai da yawa gari ya zama wakilin Zazzaki a ina a Maiduguri. Tafiya da te tafiya, tafiya da te tafiya, sai da awa sunna sai tai tasiri akan shi, sai ce ya bar da awa Zazzaki ya dawo da awar sunna. A nan ne ba da jimawa ba muka haɗu da shi, sai nake mishi nasiha, to da awar sunna sai da karatu, kuma karatun ba a littafi ba, a gaban malamai. Waɗannan su ne maganganun da na fara mishi. To sai na samu fahimtar wasu zafin ra'ayi daga mabiyan shi, daga jama'ar da yake tare da su, saboda galibin gayyatar da ake mini Maiduguri tun farko su suke gayyata ta, ko wani ne zai gayyata sai ya sa su, sai a sa abba malam sai bugo mun waya, sai in ce ina zuwa, sai in ɗibi mutane mu tafi, koda ba su ne da gayyatar ba. Dan haka nayi cikakken sanin su, sani na hakika, ba sani na kasar irin yadda kai kake ji ba bayan ta rikice. A ƙarƙashin wannan duk abin da nake faɗi akai, ina faɗi ne, bani buƙatar sai na ce ga takarda a duba, ni kaina ne reference din. A ƙarƙashin wannan jama'a, tafiya tai tafiya, da na fara fahimtar wannan zafin, bari in ɗan yi muku misali kaɗan daga cikin zafin da na fara fahimta. Na ɗaya, wata ran na je wannan yaro da na ce ya zo ya rena sallar da muka yi ta awa 2, sai aka nuna shi aka ce wannan ne malam, ya je jawo surukar shi ya kyale ta, ta zauna tana kula da matar shi dan ta haihu. Ya auri mace ne sai ta haihu, sai uwarta dattijuwa ta zo ta zauna tana nuna wa ya yadda ake kaza kaza kaza, irin yadda al'adunmu suke a nan kasar. 11 dare sai su abokan suka zo suka same shi, mun ji labarin surukarka ta zo ta zauna, ta baka hadisi? Yace a'a, to shiga ta baka hadisi, ka zo ka gaya mana, ba haka ba za mu daina magana da kai. Nan take shiga, to baba kina da hadisi akan wannan abu? Tace to ita hadisi ai malamai ne ke kawa, ka san su ma iya namu suna da ladabi, hadisi ai malamai ne, ni ba malama bace. Yarinya ta haihu, nazo dan nuna mata kaza kaza, ce a to ki tashi. Da daddaren nan kusan 12 na dare suka fitar da ita daga gidan nan tana kuka, saboda bata da hadisi. To ba ita ba, ko Albani da yake malamin hadisi ba ni ba, ko Bukhari malamin duniya na hadisi bai sai kawo hadisin nan ba, ba shi da shi, ko Imam al-Bukhari ba shi da wannan hadisin, balle ita tsohuwa mai dafa kunun tsamiya ba ta da wani hadisi, ba wani hadisi da za ta ce shi ne nassi akan ta zo ta zauna tana kula da 'ya'yanta. Kun ji alam na farko da na fara lura. Alam na biyu ita ce waccan magana da na fahimta, ita ce me zafin nan na wajen, gashi daga ganin na yi sallah babu takalmi, har wannan yana cewa mutunci na ya zube, na yi aiki, na yi saɓani abin da nake karanta. Na uku sai na fahimci cewa wanda suke turowa yake sai musu kaset a nan Zaria, kuma yana bi na Abuja inda nake musu karatu na Umdatul Ahkam lokacin, yana lalubo kasusuwa ne kawai wanda na ɗauki zafi on several occasions. So ba kan yazo yana neman kaset din sifatu salati ba, kaset din yake nema ba, abin da yake nema wanne ne malam ya zafi, ba wai kaset din kaza, a'a akwai kaset din da malam ya zafi, sai bi yana tattarowa duk inda masu kaset yake da ɗaliban ilimin yazo garin nan. Haka yake in yaje sai ya buga waɗannan kasusuwa kamar guda 50 ko 100, sai ya zuba a jaka sai ya rataye, sai ya sa a radio, ya sa da batir din shi na mota a cikin jaka, sai ya sa a kanshi, sai ya tsaya a post office na Maiduguri yana murmushi malam Albani na cin ubansu, ya tsaya a gabanka duk yadda za ka yi sai ka ji kaset din, ayi dambe ayi kokowa dole sai yayi. dan haka kafin jama'ar Maiduguri su san Albani yaya yake, sun san Albani kawai kullun hada fada yake, kullun wa'azin shi mai zafi ne, kullun zagi yake, kullun kaza. Dan haka mafi yawancin da'awar sai ta yada a North East cewa wannan mutumin mai zafi ne. Na shaida haka lokacin da naje Adamawa, ana magana zan je Gembu wa'azi can wajen Mambila Plateau Hills. Wata mata ta ce me za mu je mu ji wa'azin shi, kullun wa'azin shi akan cin doki ne kawai, saboda shekara kusan biyu wani da an yi sallah asuba sai buga musu kasar din da muka yi na hudu bacin doki. Ita kuma ji take kullun Albanin ne yake zuwa da an yi sallah asuba, kuma wa'azin akan cin doki yake, shi kuma kasar da yake sawa. Na shiga Monday Market kasuwar Maiduguri, sai wani ya ce wa'azin ka duk challenge ne a ciki, kullun wa'azin ka. Nace ba mamaki, na san yadda atmosphere ta zo muku, an yi distorting din ta, an gurbata ta. Sai nace mishi amma ka san ina da kasar din tafsiri, yace a. Nace mishi to tun kafin Malam Jafar ya fara tafsiri ina da kasusuwan tafsiri, ka taba ji? Yace bai taba ji. Nace mishi tun kafin Dr. Ahmad Nabi yake fara karatun Sahihul Bukhari ni na fara, ka san da su? Yace a. To muna tare da wani chairman na wata local government, sai yace yanzu malam kana da kasusuwan tafsiri? Nace yace gaskiya ni ma tunani na shine duk kasusuwan ka irin wadancan. Nace su aka kawo muku ai, kamar mutum ne ya bi Qur'ani ya tsinci suratul kafiruna da makamantansu, ya tsuntsunta ya tsuntsunta sai je akwa ibam, yace to ga sakon musulmi, ya za su fahimta? Haka ba su fahimta. Saboda haka bana jin zafi ko a wurin aikin hajjin muka hadu da mutum sai ga yana harara yana kaza, da mun zauna kuma sai ka ji ya fara. In fact na ga muku a Yola har na baro Yola suna shakka cewa ba wannan ne Albani ba, sai da wani yaro ya taɓa miƙa ya faɗa yace sam wannan ba shine Albani na Zariya ba, Albani na Zariya kullun cikin faɗa yake. Sai nace mishi kai ka taɓa ganin shi? Yace bai taɓa ganin shi ba, amma ya ji kasusuwan shi kullun faɗa ne. Abinda ya fahimta kenan. Lokacin da wancan chairman nace mishi akwai kasusuwan tafsiri, yace za a samu 10, nace za a samu fiye da haka ma. Lokacin bani da kayan aiki, sai na dauka na kai Islamic Learning Center da ke Kaduna, sai na sa akai dubin guda 50 da na aika mai 50 yayi mamaki, yace bai taba tunanin ma ina da kasar din tafsiri ba. Galibi abinda suke kenan, matasa ne har anan garin sun yi haka, shine kawai suna tsuntsunta wanne ne aka haura, shi suke so kawai su kawo, wanne ne aka yi gauni in ji sakwatawa, shi kawai suke son su kawo. Amma wanda aka yi karatu wannan a su ba karatu suke so ba, su kawai wanne ne aka yi zafi. Zafi kuma ɗabi'a ce da takan faru ne kamar yadda a Qur'ani, in ka ji wani wurin ya zafi ba haka ɗabi'a Qur'ani take ba, ta kama ni. Shi yasa muke cewa kafin mutum ya ce ya san mu, ya bari ya mu'ayashanci, ya zauna da da'awar ya jiya take tukuna, kafin ya wani comment, kafin ya wani ruling, kai ya ɗauki kasar ɗaya ya yi. Don muna da kasusuwa sun fi 1000, to kaga iya jin kwaya ɗaya kawai, wanda kuma irin wannan kwaya ɗayan shi kaɗai yake ta yaɗawa. Yanzu dubi lokacin da muka kasar ɗin ana wata ga wata, tun da sarkin zazzau yake ba a taɓa kai mishi kasar ɗin Albani ba, sai ran nan, ran nan da za a kai mishi kuma sai ya ji an dira a kan shi. Me wannan yake nunawa? Haka wannan yake, haka ran nan aka kai wa SSS, haka aka kai wa kowa, ran nan aka kai mishi, sai aka ce haka yake wa'azi. Sai ga sarkin da kanshi yana comment wani lokaci da muka je taro fada, yana cewa ashe haka mutumin ne yake, ashe haka, ashe haka, ashe haka. Sai ga shi yana tsine wa hakiman da suka yi wannan munafincin a gabanmu, yana tsine musu, suna istighfari gare shi, suna tuba a gabanmu. Akai haka ga su Malam Musa a nan fada sarkin zazzau. Waɗannan abubuwan mun san haka suka yadu da yawa, shi yasa na ga mutum yana harara yana abin nan ba komai kawai. Sai in ce bai san mu ba, sai ya ce ba abin da bai sani game da mu ba, sai in ce to ya haƙuri dai. Ko a wurin aikin hajji haka ne, saboda an waɗannan masoya ne suke distorting da'awar fa, ba makiya ba ne, saboda kawai zaton cewa haka shine abin da ya dace musu. Da na fara fahimtar irin wannan zafin gare su, shine ne shawarar can da na faɗa muku, na haɗa musu daura a nan Damagun a masallacin gidan Alhaji Bello Damagun, wanda ya gina Islamic Learning Center da ke Kaduna, to a masallacin gidan shi a garin su a nan muka yi. Yanzu haka ina nan da kasusuwa 9 meiwa ma ko 11 na cikin laccocin da ne musu a lokacin na yi recording din su. Dukkan kasusuwan sai na sa musu title Damagun number 1, Damagun number 2, haka ne title din cassette din. Ilmomi ne na usul muka tattauna da su. Ba dan kuma ba na fahimci zafin nasu ya faru ne dan ba su da waɗannan ilmomin, duk da sun iya karatun Qur'ani, sun iya karatun hadisi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a kun ji, to sakamakon wannan ana nan, Muhammad Yusuf yana bin wannan da'awa, ya dawo yana bin da'awar sunna, amma kuma ba tare da ainihin ilimi na sunna ba.
sai ga Malam Ja'far ya zo zai fara tafsirin Al-Qur'ani a Maiduguri, yace sai ya fara zama, yace karan shi na farko kenan farin zama a halaka ta ilimi. To wannan tafsirin ku da Malam Ja'far yake tafsiri ne na masu saurare, ba tafsiri ne na an kafa aji ana karantawa ba, kowa ne ke taruwa, wannan tafsirin ba zai iya mai kai malami ba, amma zaka iya sani ka saurari hukunce hukunce da sauransu, amma ba zaka iya daga nan kai ma ka zama kai clicking online ba, ka iya shikenan kai ma ka zama malamin tafsiri Ibn Jarir ko kuma Ja'far din. Dan haka ana nan wannan tafsiyar sai kawai sai muka ji ta jirkice, ya fara dibo waɗannan abubuwan. Wannan ya faru ne wajen 2001-2002. Wallahi ina gaya muku, a lokacin ni na san da wannan aqidar a duniya, na san da ita a Najeriya, na san da ita kaza, na san, amma ban san cewa su ta je musu ba. Ina yola na je wani abu can Maiduguri, bosa na university mu lokacin yan fashi suka harbe shi, na je gaishe shi, da na je na ga jikin da sauki, sai na dawo gidan Muhammad Yusuf, na ce ku haɗa min jama'a zan yi wa'azi. Akai wa'azi, akai wasa da dariya yadda muka saba yi da mutanen Maiduguri, Allah ya saka musu da alkhairi. Sai na ce amma akwai masallaci, ina so in cika musu alkawari guda biyu a garin da ne musu alkawari, a nemo su su je su ainihin shirya zan cika alkawari. Kawai kashe gari sai suka aiko, ba sa son wa'azi na, wa'azin banza, wa'azin wofi. Me yasa? Suka ce ai ka ce boko ba kyau, aikin gwamnati ba kyau. Nace a there is a mixed up somewhere, akwai matsala wani. Ina kuka ji wannan magana, ni da waye a wani cassette? Saka ce ai su Muhammad Yusuf sun faɗa. Nace a ai kun yi kuskure, ai ni ban da wakili a duniya, ni ba shugaban wata kungiya bane, balle a ce in wani yayi magana, yayi magana on my behalf. Duk wanda kai magana da shi a duniyan nan kakabban rage kowa ba, ka kama kafar wala, in dai a kaina ne sai in kai da ni, ko menene ku, ko ya shafi addini ko rayuwa, ba ni da wani wakili akan komai. Saboda duk wani abu da ya shafe ni, kaje kuka yarjejeniya da wani ƙarya yayi maka, ko waye, ko sarki ne, ko waye, balle wani yana da wata aqida ka hukunta cewa wannan aqida ta wace, dan ka taba ganin mutare a wannan akwai kuskure, sai ka nemi bayani. Wallahi a lokacin na fara jin magana, sai nace musu ai ni dan boko ne, nace musu kuma yau yaushe aka ce asabar, nace to shekaran jiya Alhamis fa na gaba jarabawa ta boko a Federal University of Technology, sannan na taho nan, sannan nace muku boko ba kyau, sai nace muku a lokacin, sai nace ai boko mu wajibi ne a wurin mu. Sai mutane kansu ya daure suna mamaki, domin ashe wai su Muhammad Yusuf suna ta yau darasi cewa ai su Albani ma duk wannan aqida suke. A siyasa aka ce siyasa ba kyau, nace a ni dan siyasa ne. Wace siyasa kake? Sai ni raha, nace musu sai gobe, nace musu aikin gwamnati kuma ban taba yi ba, amma kuma gwamnati tana bani ayyuka in ne mata game da aikin da ya shafi nawa, dan haka ba bambanci da aikin gwamnati. Nace yanzu haka gwamnatin ku ta Borno ma teron na computer system din ma'aikatan su gaba daya a hannuna yake, ni zan yi kenan. Me bambanci wannan da ma'aikacin gwamnati? Nace an nace boko ba kyau, nayi yaudara. In nace aikin gwamnati ba kyau ko kuma siyasa ba kyau, nayi yaudara. Muna zuwa kashe gari ko muna wa'azi a wani masallaci, sai wani yace malam ka ce kai dan siyasa ne kuma zaka faɗi jam'iyyar ka? Nace kwarai da gaske. Nace mu PDP ne. Nace kuma zamu zo zamu kwace Borno din nan, muka yi raha dai. Nace zamu kwace ko da gaske ko da murdiya, dan haka ku shirya. Akai raha, akai kabbara. Wallahi sai SS ma har suka kwasa suka je suka kaiwa gwamna. Ai ga wani dan PDP ya zo ya fake da wa'azi, yayi kaza kaza kaza, gwamna hankalin shi mugun tashi. Aka kira deputy governor, aka kira wani, aka kira kaza, to abokin ka ya zo ya ce kaza, yace a wallahi yayi magana a madadin kanshi. Shi ne suka suna gaya min, nace wallahi zan zo in samu wani gida, za mu fenti, za mu sa laima, ku ce gwamna sai dai gaba, amma za mu zo kaza 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 kaza. Na'am. To sai suka zo suka same ni har uwar daka su Muhammad Yusuf, suka ce akarmakallahu, yau gaskiya kai wa'azi ka cire mana wando a kasuwa. Ya haka ce kai ka yadda da boko? Nace daram ku, ni dan boko ne, na yadda da boko. Nace ku yanzu nan boko a wurin ku ba kyau? Suka ce ai ba kyau. Shine sai suka fito min da wannan photocopy. Nace musu wannan ai photocopy ne, ina da littafi. Suka ce game da siyasa wannan, to kun ji tufka da wararen da nake so in ga mu, kun ga littafin da suka fito da photostat din shi. Wannan littafin da aqidan nan ta yada har ta abin nan, kun gan shi madarikun nazar fi siyasa بين التطبيقات الشرعيه والانفعالات الحماسيه. Suka fito da photo star daga wannan littafin, sai nace musu ai wannan littafin na Abdul Malik ne, ni da ne littafin ya bani littafin, kun ga copy da ya bani,
asalin kofin kenan wannan ni da mai littafin ya bani shi a nan gaban Ka'aba ya miƙo min gani gashi ya miƙo min shi idan ana da wannan littafin sannan sai wannan littafin shi ma sai kawo photo star din shi dace shi ma ana da shi sai suna mamaki su akan photo star din ne ma suke shirin za su yi jihadi to ni ina da asalin tafan kuma na karance su gaba daya to a inda bala'in yake shine me wannan littafin fa yana fada da wannan aqidan ne yana kawo wannan aqidan ne yana rugurguzawa wai sai suke rike inda yake kawo wadin suna nuna shi a matsayin hujja misali sadda Allah zai ce laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwa almasihu ibnu maryam sai krista sai cire gaba ya cire baya sai ce gashi qur'ani ya ce inna Allaha huwa almasihu ibnu maryam abinda suka rinka yi kenan nace musu look a lokacin har ne ta kokarin ya zan samu shi Abdul Malik a waya nace mishi ga wasu yara suna fassara littafin ka sabanin fa yadda yake ban same shi ba naso in sa musu su ji muryar shi sai na kasa samun shi hankali na ya tashi na daya kenan na biyu sai littafi na biyu wanda shi Abdul Malik dinnan shine ya rubuta shi shi ma wannan littafin kun ga gashi fatawal ulama al-kibar fi ma uhdira min dima'in fil jazair fatoyin da manyan malamai suka yi game da jinin da aka zubar na ainihin wato musulmi a ƙasar Algeria waɗannan ƴan boko haram din su suka tada gagarumin yaki da aka zubar da jinin musulmin da Allah ya san kadai iyakar su kuma har yanzu ake zubarwa gashi Abdul Malik shi ya tattara fatoyin bin Baz da Albani Nasiruddin da Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen sai zama wannan littafin ma inda wannan malamin ya dauko muguwar magana wadancan zai mata raddi sai su je su yi photo star din wannan wurin sai su ce gashi a wannan lokacin ba su samu link ba ba su samu alaka da wadannan ƴan boko haram din na can kasar ba sai ana nan daga baya dan wadannan tafiya suke kasar Makka lokacin aikin Hajji da Umara suna baza mutane akan aje ayi tallan da'awar a wurin aikin Hajji da Umara a farauto matasan duniya bare sai da muka kai karfe 3 na dare muna bugawa da su har abokin zama na ya matsa zo ya nemi waya karshe me ya faru sai da na dawo nake ce mishi wasu fitsararru ne gasu muke abin nan a lokacin ne na dauko tarihin ne mishi kusan dare guda na cewa amma ga aqidar nan wasu sun fara da kwanta a Najeriya ba su san me yake faruwa ba an zo ko an dukunkuna abu an basu to waɗannan littattafan jama'a abun mamaki su masu littattafan sun rubuta littattafan ne dan su raddi game ga aqidar su kuma sai suka dauko littattafan suna goyen bayan aqidar saboda me saboda karatu ne na littafi ba tare da neman shawaran malamai ba sannan ga wani malami shi ma Abul Ashbal Muhammad ibn Salih al-Misri shi ma yace fatawal ulama al-kibar fil irhab wa tadmir wa dawabit al-jihad wa takbir wa muamalat al-kuffar fatoyin manyan malamai game da ta'addanci da rusa gine-gine da kuma ka'idojin jihadi da ka'idojin kafirta al-umma da kuma yadda ake hudda da kafirai duk waɗannan tafan ba su karanta su a yadda suke ba sai suna dibo abinda malaman suke cewa wannan ba kyau su kuma sai su je sai su type setting da computer sai su printing sai su ce gashi malamai sun ce wannan abin daidai ne ana nan a wannan hali sai aka samu wani a Kaduna wanda dan jihar Yobe ne sai ya ainihin sadado musu da wannan da'awar ba su sani ba ita ce sai ya ce musu za a rinka diban su suna tafiya Jazair Algeria kenan suna karatun fiqhu suna haddace littafai na lugha da haka aka fara saboda shi dan yawon duniya ne je nan ko da ba malami bane daga nan ne aka fara diban su akwai wani malami dan ka zaura dan Allah zan faɗi maganar nan faɗi sunan shi ku je ku tambaye shi shi ma ya kusa ya zama cikin tarkon su Allah ya tsiratar da shi Malam Abdul Qadir Kazaure khiriji ne na wata jami'a daga cikin jami'o'in Saudi Arabia da ka je ka ce Malam Abdul Qadir Kazaure kawai ka shiga Kazaure in ba haka ba tafi Kano masallacin Malam Ja'far zaka same shi shi ma sun kusa su yaudaro shi a lokacin cewa za a je ina ne za a je Algeria ne karatun fiqhu ya nuna dai ba zai je ba to me ake zuwa za a je Algeria karatun fiqhu ana zuwa sai ku ga za a yi training ɗinku ne training soja annan ne har tasha al-arabiya ta taba nuna wani billadi sahara yana training din mutane yan Africa mabambanta har na ga yara guda biyu yan Maiduguri lokacin tasha arabiya ta capturing hoton nasu wannan shine yadda Muhammad Yusuf ya hadu da wannan aqida sai ya zama aje Algeria a tura mutane yan Algeria su zo shikenan sai suka fara samun route zuwa Nigeria ni kai na wani dan Algeria ya taba zuwa har nan office ina bari mu fada muku ranar za ku sheda ta ranar da kuka yi zanga zanga Demma kuka je har kofar gidan sarkin Zazzau a wannan rana abin da ya hana ni halartar shine yazo sai na ga bari ina da muhimmancin saurare shi har nan office yazo me yake tafe da shi yace suna yawon bada shawara ne za a tada jihadi gaba daya duniya haka gaske ne kuma duk duniya aka baza su da haka shi ya to Nigeria nace mishi to gaskiya saboda Allah mu mun dade akan jihadi shine ina library na anan office sai na zaro ibn Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim sai na karanta mishi nace kaga matakan jihadi shine neman ilimi aiki da ilimi yada ilimi nace saboda haka muna nema muna aiki muna yadawa ko mutane na sauraron mu suna bi a Nigeria dan me zamu tafi mataki na farko wanda shine sai in an kawo mana farmaki ba wanda ya kawo mana farmaki jama'ar musulmi kun ji ya tashi daga nan ya wuce shine har agege har ina ne ya zama daga haka aka bi aka tattaro matasa yarabawa nufawa ibra ya dade a okene dan haka ya samu mutane da yawa yan okene suka je suka bata mana sunan da awa ce musu ake yan albani duk wanda ya je okene bincika yan albani ake ce musu suka haddasa da fitintunu iri iri dan haka da an ji sunan Albania okene kowa bai kauna sunan sun je sun yi distorted din message din da awar mu suna university Maiduguri suka bari aka je aka yi ta fitina da su wasu suka zo suna nan polytechnic wasu suna kaza suna kaza waɗannan shine yadda wannan da'awar ta zo musu tana amma haka koma tarihin da'awar a duniya Saidu Qutb ya kawo wannan da'awar ita ce ta kafirta musulmi gaba daya da masu mulkin su gaba daya da halatta cewa a tashi a tsad da jihadi gaba daya akan su Saidu Qutb ya fara kawo wannan da'awa a cikin littafin shi Ma'alimu fi Tariq da littafin shi Fi Zilal da sauransu me biyo baya da'awar sai ta fara bazuwa daga ƙasar Masar akai ta zubar da jini akai ta yaƙe yaƙe suka kafirta kowa a Misra suka ce alƙalai malamai sarakuna talakawa suka ce duk Misra ba musulmi sai su sai suka ce dan haka wajibi ne a tashi ai jihadi wajibi ne ai hijira shi yasa jama'a suke kiransu jama'atul hijrati wat takfir suka gangaro suka to burbushin su ya to kasar Sudan suka zo suka feso guba su bala'i ya bala'i wani dan Sudan mai suna Bashir ya gudo Kano ya zo ya zauna 1980s aka rinka fitina tsakanin shi da makwabta da jama'ar Kano da sauransu ta kai har tsakanin shi da malamai ya hukunta kowa kafirta a Kano yace wajibi ne ai hijira Dr. Ahmad Muhammad ya zaunar da shi ya nuna mai ayoyi da hadisan da yake ja ba haka ne ma'anarsu ba ya faɗi bakaken maganganu da rashin kunya gaban Dr. Ahmad har Dr. Ahmad ya zargi malam Abba Koki me yasa ka kawo mara kunya irin wannan yace mun gaya mai ne ya rena mu muke ganin dan mu ba malamai bane shine kai ku kowa da kai malami ne shi yasa muka kawo shi yace to ni ma ga yadda aka kwashe na karshe suka kwashe ina su somewhere around 1987 suka je sai suka tafi Makwa local government a cikin jihar Niger hanyar Lagos suka kafa gari suka samu shi Darul Islam shine wata ran na taba magana akan su a karatun da muka yi a wancan masallaci nan a Tudun Wada dangane da muqarrar tauhid ne magana mai zafi akan su shine suka dibo wajen mutane 30 suka to cikin fushi wai sun zo su yi min bayani ne ban san su bane nace ƙarya ne duk mutumin da ne magana akan shi na yadda ranar kiyama Allah ya tsaye da ni ya tambaye ni duk wanda ban san shi ban aka kawo magana sai in ce ban san shi ba haka nake ban sani ba yadda za ka yi ban sani ba ranan da kuka dauko rikicin ku na hijab a nan ABU ban san me ake ba yan jaridu SS kowa zo nace ban sani ba nace ban sani ba kawai in ban sani ba ban sani ba in ku na sani ko zan fada uwarka ta mutu kai ka mutu kishi uwarka sai ta haifi kanin ka ba komai ina fata an gane wannan ita ce magana amma in ban sani ba ban sani ba na sani ko ta kama za a fada dan haka wannan shine abin da ya faru da na sa musu rana sai na sa musu su zo a zauna a aji a nan cikin jama'a a masallacin mu can Darul Hadith suka zo ɗayan su ya mike he was the spokesperson shine wakilin magana su ya tashi ya magana ce na ganin ban san su bane duk da ya gama hayaniyar shi nace mishi cewa ban san ko ba ta so ba wannan ba malam Bashir bane dan Sudan to sai kowa kuma sai jikin shi ya sanyi, to da Malam Bashir ne da haka sai ce to din su saurara, shine ya ce to shikenan yanzu dai Allah ya zaba mana alheri kaza 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 kaza, shine sai ne identifying kaina da yadda ya sani, don shi ya sani a lokacin a Dan Kano galibin karatu na a Kano ne, ɗan Kano suna daukar ba Kano ne, kuma sunan ba Albani bane, contradiction da ko yanzu mutane ke kawowa kenan. Sai ce ya ce yayi wuri kaza ya suna yaya ba a san Albani ba, Albani wani lokaci ne zama Albani, ba Albani bane da Albani ba sunan da uban shi yanka mishi rago bane, so ya zakai tunanin shekaru 30 da suka wuce zai zama Albani, Albani daga bani fara. Ina fata an gane a karkashin haka jama'ar musulmi kun ji yadda wannan da'awar ta fara shigowa, shine ta fara shigowa ta hanyar wannan dan Sudan, suna nan yanzu da gari anan. Na ɗaya kenan, na biyu su Muhammad Yusuf su kuma suka shigo da ita ta ainihin nan ta Algeria, to sai ta ƙarfi ta can wajensu, saboda su ƴan Algerian nan sun shirya wa rikicin, suna da kuɗin tsiya, suna da makamai, saboda ina son ku gane they are all professionals, jibga jibgan ƴan boko ne tsakanin medical doctor da professors da pharmacist da wane ne, suka kafa siyasa Islamic Salvation Front, siyasa su ta yi ƙarfi za a zaɓe su sai America ta sa aka rusa, saboda ana tunanin waɗannan musulmi masu kishi likitoci professors in suka samu gwamnati ɗaya a duniya kafirai sun shiga uku, shine aka rusa zaben, da aka rusa zaben suka yi ta rubutowa suna buga waya suna tambayar Bin Baz Usaimin da Albani ta waya, duk hirar da aka yi da su ga ta nan malamin mashhur ya tattara ta gaba ɗayanta a cikin waɗannan littafan, gashi Al-Iraq fi hadisa wa fi ahadith wa athar al-fitan, duk sai da ya tattara hirar da shawarwarin da ainihin aka ba su gaba ɗaya, sai suka kasu kashi biyu, wasu suka karɓi shawarwarin, shawarwarin malaman mu a wurin su ne yanzu tunda abu ya zama zubar da jini, to su aje makami su dawo a su ci gaba da neman haƙƙin su ta hanyar dialogue, amma su sai suka ce a'a, waɗannan suka ce sun karɓa, waɗannan da suka karɓo sai waɗancan su ne musu izgilanci, suna ce musu salafiyatul ilmi, wai ku salafiyan ilimi ne, to mu ko salafiyatul jihadi ne, mu jihadi zamu, ku ku kuna can za ku nemi ilimi, kace sai suka ce waɗannan ma sun kafirta, dan haka sai zama suna yakan ƴar ƙasar, suna yakan kuma waɗannan da ke tare da su, suna cewa sun yi ridda, ƙasar ta dagwalgwale, shine har suka fara yawon tallan wannan da a wasu shine suka fado suka cafki wannan, yana dan yaro dan karami ba aikin yi ga tunani kuma irin na shi'anci da gardantaka na cewa Boko Haramun, su kuma suna magana ne interim government, gwamnatin wucin gadi da aka kafa a ƙasar su, suka ce kar a shige ta, suka ce sai dai a yaki gwamnatin a tabbatar da tasu da ta taho, dan haka fatawar da suka yi cewa suke ka a shiga gwamnatin, kar ai aikin gwamnatin, kar ai siyasar gwamnatin, kar ai karatu karkashin gwamnatin, da haka fatawar ta fara fa, shi kuma da yaje ya dauko kawai sai ya dabbaka fatawar anan, wanda fatawar ita da kanta a can din dukkan malaman nan sun hadu akan cewa ba daidai bace, balle ka dauke ta ka kawo ta wani gari, dan haka kuna bukatar abin da ya shafi babi na ainihin wato fatwa, ku samu ainihin littattafai na ilimin usulul fiqh, ku ainihin karanta ba dan komi ba dan ku ga yaya tsarin addinin musulunci game da al'amarin da ya shafi fatwa da kuma tafarkin malamai dangane da abin da ya shafi fatawa, kadan dubi wani littafi Dawabit Taysiril Fatwa wa Radd 'ala al-Mutasahilin fiha, fatawa asali ba shari'a bace, ana kawo ta ne dan te maganin wani hali kawai, dan haka bai yiwa ka je ka dauko fatawar da akai a Sokoto ka kawo ta nan Zaria sai ba za ta aiki ba, dan dama hukunci ne na je ka nayi ka, ba hukunci ne na Allah ba, nassin Qur'ani da shari'a su ne doka, ko ina ka kai su za su dace, amma ka zo ka yi fatawa a Sokoto saboda ga wata fitina da ta taso, babu wannan fitina a Katsina, in ka kai wa Katsina sai su kasa fahimtar ta, to ya za a je a dibo fatoyin da aka yi a Algeria, ko da malamai ne suka yi, balle ba malamai bane, ƴan boko ne suka je suka yi fatawa, kuma sai ka zo ka dibo su nan, kuma ka zo ka yi tadabbaka su akan mutane, to mataki na farko daga cikin abin da suke bi wajen tabbatar da wannan da'awar shi ne rusa mutuncin duk wani malami mai mutunci, don haka da suka zo nan Najeriya sai suka ce Malam Abubakar Gumi malamin gwamnati ne, daga nan garin aka samu dan nan garin fa kwanan nan da ya karbi da'awar nan, samu rukadu na Zaria yake yawo yana wa'azi yana cewa Malam Abubakar Gumi yayi mutuwar banza, har ya mutu ba ai jihadi ba, har Malam Abubakar Gumi ya mutu bai jihadi ba, sardauna ya kawo sharri ya kawo ebiyo ana zina sun daure wa kafirai gindi nan suka je suka dauko Muhammad Yusuf din ne yazo yi wa'azi a cikin zariyar da nan cikaji kuma suka je suka bayyana mubaya'a su gare shi duk anan garin akai kuma wai sun Albani ta duk duniya Albani baya zuwa taron kowa sai academic taro.